أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A yau muna ɗaya ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara 1443, shine kuma biyu ga watan hudu miladiya 2022. Ko muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara raya mu a shekara ta kewaye, muna raye da lafiya, kuma ya ba mu ikon zuwa don ci gaba da karatu da muke na tafsirin Alƙur'ani mai girma. Fatanmu dai Ubangiji ta'ala ya datar da mu, ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da fahimtar daidai da aikata daidai. An ba manta ba, muna cikin tafsirin suratul Nisa, kuma za mu tashi kan aya ta 40, inna Allah la yabdu mithqala dharra. Bismillah. Allah ta'ala yace inna Allah la yadhlimu mithqala dharra, hakika Ubangiji baya zalunci daidai da kwayar zarra ko daidai da yar tururuwa. Fa in taku hasanatan yudha'ifha, idan ya kasance kyakkyawan aiki ne Allah yakan rabanya ta. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, kuma yana ba da lada mai girma daga gare shi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, yaya abin zai kasance lokacin da za mu zo wa kowace al'umma da mai shaida a kanta. Waje ina duka ala ha'ula'i shahida, za mu zo da kai kana mai shaida ga wannan al'ummar. Yawma idin, a wannan yinin, ya waddu alladhina kafaru, wanda suka kafurta za su so su yi burin wa asawar rasula, kuma suka saba manzo, law tusawwa bihimul ard, da za a maishe su ƙasa. Wala yaktumuna Allah haditha, ko ba sa koyi wa Allah zance. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin cika adalcinsa, cewa Ubangiji ta'ala baya zalunta bawa daga cikin bayinsa a ranar alkiyama. Hakanan ba ma alkiyama ba, har a rayuwar duniya Ubangiji ta'ala baya zalunta bayinsa, baya zalunta su daidai misalin ma abin da bai kai kwayar zarra ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cika wa bayi aikin da suka yi, bal Ubangiji ta'ala ma yana kyautata musu, yana rabanya musu. Isa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisul qudsi yake, Allah yake cewa innama hi a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha, ayyukanku ne Allah yake kiyaye su, kuma Allah baya tauye muku, Allah yana cika kowa aikinsa. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana shaida mana cewa hakika Allah la yadhlimu mithqala dharra, Allah baya zalunci daidai misalin kwayar zarra, ma'ana dukkanin aikin da bawa ya aikata to Ubangiji ta'ala ba zai zalunce shi ba, zai samu aikin sa cikakke a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda babu yanda za a yi bawa bai aiki na sabawa Allah ba, bai aiki na zunubi ba, kuma Ubangiji ta'ala ya dora masa laifi, bal duk ma abin da bawa zai da kuskure ko rashin sani Allah ta'ala baya ba shi laifi akan wannan. Shi yasa kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul anbiya'i, fatankwaci irin wannan, wa nada'u mawazina al-qist liyawmil qiyamati, yace fala tudzalimu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min kardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. ubangi subhanahu wa ta'ala yace zamu sanya ma'aunai na adalci ga ranar alkiyama fala tudulum bisalafin shay'a ba a zalunta rai da wani abu wa in kana mithqala habatin min kardalin atayna biha Allah yace aikin su koda bai wuce misalin kwayar komayya ko kwayar garagi ba Allah yace zamu zo da shi wakafa bina hasibin Allah yace kuma ya ishe mu a gari ya isa a gare mu zama masu hisabi haka nan cikin suratul Luqman Allah ta'ala yake faɗa cewa ya bunayya innaha in takun mithqala habatin min kardalin fatakunu fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah arshal Luqmanul Hakim yake cewa ya kai dana ka sani in ya kasance aikin da kai misalin kwayar gadagi ne ko kwayar zarra ko abin da bai kai kwayar zarra ba ya kasance akan faina dutse ko a sama ko a ƙasa Allah ta'ala ce yace ya'ti biha Allah ubangiji ta'ala zai zo da ita hakanan Allah ta'ala yana faɗa mana cikin suratul zilzila yawma yazurun nasu ashtatan li yarau a'maluhum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara Allah ta'ala yace duk wanda ya aikata misalin kwayar zarra na alkhairi zai ga wannan aikin nasa hakanan wanda ya aikata kwayar zarra na sharri shi ma zai ga wannan aikin ubangiji ta'ala ba zai zalunce shi ba shi isa hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi ta hanyar Zaid ibn Aslam daga Aba bin Yasar shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dogon hadisin shafa'a hadisin yana da tsohon kwarai da gaske a cikin hadisin lokacin da za a yi hisabi ubangiji ta'ala zai tsaye da mutane a ranar alkiyama bayan manzo Allah ya bada labari cewa za ku ga ubangijinku a ranar alkiyama za ku ga ubangijinku kamar yadda ainihin ake ganin wata daren 15 manzo Allah ya ce la tubaruna ba za ku cutar da juna ba wajen ganin wani ba zai ce an kare wani ko a yi wata tururuwa ba ubangiji subhanahu wa ta'ala daga baya zai ce kowace al'umma ta bi abin da take bautawa sai ya zama ko masu bautar gumaka sun bi gumakansu masu bautar kadangare kowa sai ya bi abin da yake bautawa sai ya zama sai wannan al'ummar da mutanen mu'minai da fajiranta sai kuma ya rage akwai yahudu da nasara za a tambaye su me kuke bautawa za a ce muna bautawa Uzairu ne su yahuda kenan dan Allah sai a ce ƙarya kuke yi domin Allah bai taɓa roƙon abokin tarayya ba Allah bai riƙi mata ba kuma bai riƙi da ba anna yakulahu waladun wa lam takul lahu sahiba ya Allah zai zama yana da bayan ubangiji ba shi da mata Allah mawadaci ne ba yi da buƙatar da ko mata ko iyaye Allah ne bai da buƙatar wannan a ce me kuke so ƙarshe dai bayan an riga an ƙetare sirri wanda zai fada ya fada to sai kuma ceto ya zo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ceton mu ne za a ba da dama duk wanda yake da misalin kwayar dinari na imani a fidda shi daga wuta lokacin da mu'mini za su nemi Allah ya ba su ceto saboda babu gilli a zukatansu ba wasu mutane da suke ta kokari suke da san ma a baiwa ƴan uwansu cikakken haƙinsu irin mu'minin da suke ƙetare sirri sun zama yan aljanna to za a ba su dama su shiga cikin aljanna cikin wuta duk wanda yake da misalin kwayar dinari na imani su fitar da shi za su fitar da shi su zo su yi wa Allah bayani cewa Allah mun fitar da duk wanda kai mana izini sai a ce ku koma wanda yake da misalin rabin dinari haka dai za a yi ta mai da su har ma a ce ku koma duk wanda ya kasance yana da ainihin adna mithqala dharratin min imanin fakhrujuhu minan nar wanda yake da adna abinda yake kasan kwayar zarra azzarra wasu suna cewa shine jaririyar tururuwa ina ji jaririyar tururuwa ya ba za ta gano ba wasu kuma suna cewa azzarra irin in an bude taga ai za go cikin abubuwa ka kanana wasu suna cewa shine zarra to abinda bai kai wannan ba ma wanda yake da shi na imani to za a fidda shi a sanya shi a cikin aljanna ta hanyar ceton manzo Allah da ceton mu'mini kaga wannan ke tabbatar ma da cewa ubangiji subhanahu wataala baya zalunta bayinsa ma'ana tunda suna da wani yanki na imani to wannan imanin su ya shigar da su aljanna shi yasa Abu Sa'idin Allah ya kara masa yadda a ƙarshen hadisi yake cewa ikra'u in shi'tum inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra yace ku karanta in kun ga dama ubangiji ta'ala baya zalunci da ya kwayar zarra matukar mutum yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah imani na gaskiya to Allah ba zai zalunce shi ba wannan imanin da yi wata ranar sai imanin ya fidda shi daga cikin wuta ko da Allah ya kaddara zai shiga wuta kuma idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga dama ma tun a farko sai Allah ya yafe masa a bawo manzon Allah cetonsa
ko a bai wani jigicin muminai cetonsa ko a bai ƴaƴansa cetonsa ko dai ubangiji ta'ala da kansa cece shi domin akwai ceton shafa'atu rabbil alamin ceton da ubangiji ta'ala shi kadai ne da karan kansa yi wannan ceton to kaga Allah ta'ala baya zalunta bayi dukkanin aikin da suka aikata Allah ta'ala yace wa in taku hasanatan in ku yi kasance aikin bawa kyakkyawan aiki ne Allah yake yudha'ifaha to Allah yana rubanya ta ubangi subhanahu wa ta'ala idan ba yake kyakkyawan aiki to Allah yakan yi masa ihsani ne ya rubanya masa Allah baya bashi daidai misalin aikin da Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashra amsalha wanda yake da kyakkyawan aiki yana da misalin 10 ta gurin Allah subhanahu wa ta'ala ubangi subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin dangane da masu ciyarwa Allah yace alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim Allah ta'ala yace wanda suke kashe dukiyar su suke infaki suke ci da dukiyar su a tafarkin Allah taimakon bayin Allah taimakon addinin Allah taimakawa makotan su da ƴan uwan su taimakawa barayu da makamantan su Allah yace kaman mutun ne ya shuka ainihin kwaya guda 7 ita kuma kowace kwaya ta fitar da ainihin zangarniya fi kulli sumbulatin yatu habba a kowace zangarniya guda 7 ina ko kuma kwaya guda 100 ka gan kada zai baka 700 sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana rubanya wanda ya ga dama wallahu wasi'un 'alim Allah ta'ala mai yalwabaiwa ne kuma bin ta'ala masani ne da ilimi yake da abin da yake shi sai ya zo hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hakanan kuma hadisin akwai ruwaya Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda yana cin sai muslim Allah ta'ala yace duk bawon da ya nufin yin kyakkyawan aiki bai aikata wannan kyakkyawan aikin ba to Allah zai bashi ya sana cikakkiya wanda ya nufin yin kyakkyawan aiki ya aikata Allah ta'ala yace Allah zai bashi 10 misalin ta sai ce ila saba'i mi'atin izuwa 700 kamar yadda yazo a wancan ayar sai ce dha'ifin ila adha'afin kaseera ribi izuwa ribi mai yawa ribin da ba wanda ya san adadin ladansa sai Allah abinda kuma yake bai wannan ribin tasiri ribin yake ribantuwa yake kara ribantuwa shine cikar ikhlasin bawa wajen aikin shi isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labarin karuwa da ta shayar da kare kuma Allah ya gode mata ya shigar da ita aljanna manzo Allah ya ba mu labarin mutumin da yazo ya cire reshe da yake cutar da mutane akan hanya Allah ya gode masa Allah ya bashi aljanna saboda wannan Ibn Abi al-Is al-Hanafi yace wannan ba mujarradin aikin kadai bane yace akwai tsantsan ikhlasi ne a cikin aikin domin akwai wanda zai aiki linkin baninkin din wannan shi sai ma ya shiga wuta saboda ikhlasin sa bai kai na wayannan ba to ikhlasi yana cikin abin da ke sa ubangiji ta'ala ya rurbanya mutum aikin sa a rubanya mar rubin da babu wanda ya san wannan rubin sai Allah subhanahu wata'ala ubangiji ta'ala yace wa yuti min ladunhu ajran azima kuma ubangiji yana bashi lada mai girma min ladunhu da gurin Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce anan ajran azima dinnan suka ce abinda ake nufi shine aljanna wannan shine kaulin Abu Huraira shine kaulin Ikrama shine kaulin Sayyid ibn Jubayr shine kaulin Al-Hasan da Qatada Zahar anan yu'ti min ladunhu ajran yu'ti min ladunhu ajran azima suka ce abinda ake nufi shine aljanna mana bayan Allah ta'ala ya bashi lada mai yawa kuma a ranar alkiyama ubangiji ta'ala ya mata gumashi na samun aljanna wanda kowa abinda yake nema kenan ubangiji ta'ala ka ba mu aljanna baki daya ubangiji subhanahu wata'ala yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin yaya al'amarin zai kasance ana maganar ranar alkiyama kenan yaya al'amarin zai kasance yaya halin alkiyama zai kasance ubangiji yana ba labarin irin tsananin alkiyama din da musiba alkiyama da bala'in alkiyama kamar yadda manzo Allah ya faɗa fasa'atu adaha wa amara manzo Allah ya ce alkiyama ta fi musiba kuma alkiyama ta fi ɗaci duk irin abin da ake gani na kabari da kaza manzo Allah ya ce alkiyama ta fi su ɗaci to Allah yake ba da labarin ya al'amarin zai kasance idan muka zo kota al'umma da mai shaida a garita wannan mai shaida a garita shine annabin al'umma domin kowane annabi da Allah ya turo shi ga al'ummarsa kuma a ran alkiyama wannan annabin zai wannan al'ummar ta shaida haka nan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ma manzon Allah ne zai mata shaida sallallahu alaihi wa alihi wasallam isa kamar da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fadda hadisi hadisin Abdullah dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fada a Abdullah dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam iqra alayya al-Qur'an yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da ni karanta min al-Qur'an wannan ne cikin fada'il ko manaqib da shi Abdullah dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda an sani yana cin hafizan alqur'ani da farko guda hudun nan da manzala ce koyi alqur'ani a gurin su har ma manzo Allah yana cewa wanda yake so ya koyi alqur'ani danyansa ko ya karanta shi danyansa kamar yadda aka saukar ya karanta riqrar ibnu ummi abd shine Abdullah dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karanta mu alqur'ani yace qultu ya rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil sai ya manzo Allah in karanta ma alqur'ani ban kuma kai aka sako da alqur'ani din sai manzo Allah yace na'am inni uhibbu an asma'ahu min ghairi manzo Allah yace haka ne ina so in ji alqur'ani ne daga gurin wani na Abdullah dan Mas'ud yace faqaratu suratan nisa yace sai na karanta masa suratul nisa yace hatta atitu ila hadhil aya fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace sai na zo kan wannan ayar fa qala hazbuka al'an hazbuka al'an sai manzo Allah yace ya ishe ka haka ya ishe ka haka yace fa idza aynahu tadrifani yace ina waigawa kamar yadda yazo a tawar waya din yace sai daga idanuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala zai zo cogo ta al'umma da nishi da a gare ta shine annabin da Allah ya ko wannan al'umma din zai mata shaida kuma za su tabbatar da shaida wannan annabin haka nan ita ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kenan mu ma kuma annabin mu shine wanda zai mana shaida cewa ya isar da sakon da Allah ya aiko shi da shi ya isar da shi ga al'umma ya ba da risala baki ɗayan ta da ubangiji ta'ala ya aiko shi da shi to ubangiji ta'ala yake bayanin ya za a yi a wannan rana din rana ce mai kunci rana ce mai tsanani ranar da babu wanda zai tsira sai wanda ya kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta kuma ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam isa Allah ta'ala ce yawma idin a wannan yinin na alkiyama yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula wanda suka kafirce wa Allah za su buri za su so wa asaw ar-rasula kuma suka saba wa manzo malamai suka ce wannan ke nuna cewa dole babu yanda za a yi mutum ya tsira a gaban Allah sai ya bi manzon da Allah ya aiko masa din da kaga ubangiji subhanahu wataala cewa yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula wanda suka kafirce wa Allah kuma suka saba wa manzo isa ubangiji subhanahu wataala ce inna arsalna alaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula allati fa asa fir'auna rasula fa akadnahu akdan wabila Allah ya ba misali da fir'auna Allah ya ce mun aiko muku da manzo yana mai shaida a gare ku kamar yadda muka aiko da fir'auna manzo amma sai Allah ya ce fa asa fir'auna rasula sai fir'auna saba wa manzon da aka aiko masa wani shine annabi Musa alaihi salam Allah ya ce fa akadnahu akdan wabila Allah ya ce mun kama shi kamu matsananci kamu na hallakarwa ake kenan kai ma idan ka saba manzon da Allah ya aiko maka ubangiji ta'ala zai ma yanda ya fir'auna domin manzon da Allah ya aiko fir'auna bai kai girman manzon da Allah ya aiko mana ba dan dukkanin manzannin da Allah ya aiko babu mai girma da daraja da matsayi a gurin Allah irin manzon tsira farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba manzo Allah yace duk al'umma ta yan aljanna ne sai dai wanda da kansa yake shiga aljanna qalu ya rasulullah wa man ya'ba suka ce ya manzo Allah wane ne zai shiga aljanna kaga da yanzu suka zo sai mu ce musu ga sufaye nan ko inda sun ce za a zo da suran alkiyama ana jin su ga aljanna tunda su ba su ga ba hadisi ne ingantacce daga manzo Allah amma kai masa kuskuren fahimta manzo Allah ya ce inna minan nasu man yajur bil salasili ila aljannati daga cikin mutane ko ne za a zawo su da safari da sarka zuwa aljanna to amma me ake nufi irin mutanen da aka yi musu da'awa ta musulunci wasu sai da aka yaƙe su aka kamo su a matsayin bayi ba haka bane sannan da sai ga irin kyawun musulunci ku suka yi imani suka zama yan aljanna. Ba wai ana nufin wai a zo da mutum wai ga aljanna ran alkiyama, wai an zo masa da shi, wai an rataya masa sarka ana ja shi wai shiga aljanna yana ba zan shiga ba. Kai kaga babu hankali a cikin wannan magana. Ai ba zai yi ba. Me shi yasa sahabbai suka ce ya manzo Allah wane ne zai shiga aljanna? Sai manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba. Manzo Allah ya ce duk wanda ya min biyayya zai shiga aljanna, wanda ya saba min shi ne ya shiga aljanna. Ashe kaga ba yanda za a yi bawa ya samu aljanna in dai ya bi sai ya saba min dan Allah. Hanya kadai ta tsira a gurin Allah shine kadaita Allah da bauta da kuma kadaita manzon Allah shi kadai da biyayya. Manzo Allah shi yasa ce misali na da ku kamar misalin a mutumin da ainihin ya hura wuta ne. Sai zama kwari irin fada wuta din nan. Kaga da sun ga hura za su zo suna fadawa. Manzo Allah ce to ni misali na da ku kamar wannan ne. Shi ya hura wuta sun zo suna fadawa yana kadai su daga wutar. Sai manzo Allah ya ce na kasance ina rike mazajin ku daga shiga wutar jahannam ku kuna buge hannaye na. Wa antum tiblituna bil yadi. Ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da risalar ubangiji wanda bin risalar manzon Allah ce zata sa mutum dodar ra'ayi zuwa aljanna, amma kuma da yawa mutane sun karɓi risalar manzon Allah ko da wani ya imanin sai kuma ka samu a wajen biyayya din shi bai daidaibu manzon Allah ba, yana ganin sai an hada da wani da wani da wani har an kai ma matakin manzon Allah an ajiye shi a gefe ana ganin shi za a zuwa manzon Allah ba. To ba wanda zai tsira a gaban Allah matakar ya kafirce tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi sa Allah ya ce wa asawar rasula, to za su yi burin law tusawwa bihim al-ard, za su yi burin da a mayar da su ƙasa. Ya fi musu alkhairi a wannan ranar saboda irin bala'i da musibar da za su gani. Shi sa Allah ya ce yawma yanduru al-mar'u ma qaddama yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ran da mutum zai ga ma qaddama yadahu, abinda hannun suka gabatar aikin da yayi, Allah ya ce qul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah ta'ala ya tsare mu, kafiri zai ce ya laitani kai tuna ina ma in zama turbaya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya ce wala yaktumuna allaha haditha, za su yi itirafi da kansu ba za su yi boye wa Allah zance ba. Fadin Allah wala yaktumuna allaha haditha a wani gurin kuma Allah ya nuna cewa kuma za su boye wa Allah zance, kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeena. Ka za su boye wa Allah su dinga mun rantse da ubangijinmu ma kunna mushrikeena, ba mu kasance muna yin shirka ba. Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda kamar yanda ya zo ta hanyar amur daga Mutarrib daga Minhajul Amr daga Sayyid ibn Jubair alayhi rahmatullahi, yana cewa wani mutum ya zo gurin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya dan Abbasin Allah ya kara masa yadda, yake ce masa sami'tullah azza wa jalla yaqul, yace naji Allah mabuwayi da daukaka yana fada ikbaran al mushrikina yawm al qiyamati annahum qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina. Allah yana bada labarin dangane da mushrikai a ranar alkiyama za su dinga rantsuwa suna cewa mun rantse da ubangijinmu mun kasance muna yin shirka ba. To shine yake ce masa wasil wa qalat al-ayati al-ukhra, yace kuma Allah ya faɗa cikin wata aya din wala yaktumuna allaha haditha, ba za su boye wa Allah zance ba. To kaga shi a iya fahimtar sa me yake gani kamar ayin su yi karo da juna. To shine Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa da warware masa. Zaka ga ana samun irin wanda wanda suke gani kamar a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar akwai contradiction, kamar akwai karo da juna. Haka wasu suke gani a Qur'anin ma sai su ce akwai karo da juna. Yanzu in ka dauko yan Qur'aniyun sai ce ma ai hadisan manzon Allah qala qatu, saboda nan an ce kaza, yanzu gashi can an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya na shiga garin kafirai da Qur'ani, can kuma an ce ga sabai sun shiga garin kafirai da Qur'ani, to ya zai zama kai tufka da warware kenan, da haka ba maganar manzon Allah bace kawai qala qatu. Har cewa bai duba maganganun da malamai suka faɗa ba, ko bai zama da malamai, ko bai tambayi malamai sun warware masa ba. Ba yanda zai hadisan manzo Allah sun inganta shikaro da juna. Kuma irin wannan din akwai ta Qur'ani, inda a zahirin ayin za ga uwa ta yi karo. Yanzu ga misali ɗaya, yanzu Ubangiji ta'ala kuma banda nan ya ce rabbul mashriq wal maghrib, ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini, kuma ya ce rabbul mashariq wal magharibi. Ka sai faɗi mahudar ɗaya mafaɗar ɗaya, can kuma ce mashriqaini maghribaini, guda nawa kenan? Bibbiyu. Nan kuma rabbul mashariq wal magharibi, kaga daga uku kenan izuwa nawa? Izuwa sama. To anan sai ka ce Qur'ani yayi karo. Da ka zauna da malamai za su warware maka, ba wani abu ne tashin hankali ba. In an yi izina da inda rana take fitowa, ta ina take fitowa? Ta gabas. Ta faɗi ina? Yamma. Kaga rabbul mashriq wal magharibi. In an izina da fitowarta, misali a lokacin misali bazara da kuma lokacin damuna, yana da bambanci, ba guri ɗaya bane, amma da ta gabas ɗin ne. Kaga rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini. In an izina kuma da gurin fitowarta kullun, ai ba ana nufin kullun ɗin ta guri take wuta, ta gabas ɗin ne, amma ba ce guri ɗaya ba a gabas ɗin. Kaga rabbul mashariqi wal magharibi. Irin wannan ya samu ya tambaya Abdullahi dan Abbas. To shine Abdullahi dan Abbas ya ce wa amma qauluhu wallahi rabbina ma kunna mushrikina, yace amma fadin Allah da za ce wallahi ubangijinmu, mun rantse da ubangijinmu mu kasance daga masu yin shirka ba, yace fa innahum lamma ra'u annahu la yadkhulu aljannata illa hal islam, yace yayin da kafirai sai ga babu wanda zai shiga aljanna sai musulmi, qalu ta'alu falnajhad, sai ce to ku zo mu yi musu, ma'ana mu musanta irin aikin da muka yi. Faƙalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina, to anan ne suka dinga faɗa cewa mun rantse da Allah mun kasance muna yin shirka ba. To amma me Allah ya musu? Faqatamallahu ala afwahihim wa takallamat aydihim wa arjuluhum. Abdullahi dan Abbas ya ce sai Allah ya rufe bakunan su, hannayen su da kafafun su kai mana magana. Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yahsibuna. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, yace wala tumuna Allah haditha, wannan shine fadin Allah, ba za su koyi Allah zance ba, subhanahu wataala. Da kaga alkiyama din guri guri ne, shi yasa zaka wani gurin ba alkiyama an ce ba za a yi mutum tambaya ba, la yasalu an dhanbihi insun wala jan, a wani gurin kuma ka ce waqifuhum innahum mas'ulun, kaga can an ce ba za a yi tambayar ba, can kuma ce a tsaye da su su ababen tambaya ne. Malamai tafsiri suka ce guri guri ne, akwai gurin da ba za a yi tambayar ba, akwai kuma gurin da za a yi tambaya din, zaka ba karo suke da juna ba. To Ubangiji ta'ala ya ce ba za su koyo Allah zance ba, a lokacin da mutum in ma ya nemi ya musu din, Allah ta'ala zai rufe bakinsa. Ubangiji yana da dama ya sa komai ya furci, shi yasa lokacin da fatin mutane kafirai za su yi musu shaida, za su zarge su lima shahidtum alaina, za su ce me yasa kuka yi shaida a kanmu, me za su ce musu? An taqana Allahu alladhi an taqa kulla shay, Allah da yake sa komai ya furci shine Ubangiji da ya sa mu ma muka furci. Da haka ba wanda yasa ya boye Allah zance a ranar alkiyama, sai Allah ya rufe bakin hannu ya faɗa tsafa ta shaida da irin aikin da bawa ya aikata. Abinda kawai rage bawa shine tun a doran duniya din nan yawa Allah ta'ala da'a, yawa Allah biyayya, Allah ka ba mu iko yi maka biyayya, sai Allah ya ce ni
ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la tuluban illa وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء
يا أيها الذين آمنوا الله يا كون لسكي إيمان لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كركو كسنتي صلى الحال كنا حال ماي حتى تعلموا ما تقولون هل سي كن سان ابن دا كوكي فدا ولا جنبا إلا آبري سبيل هكذا مي جنبا كده كسنتي مصلاتي سي وند يكي كيتري هانيا حتى تغتسلوا هل سي كن يوانكا wa in kuntum marada idan kun kasance kuna marasa lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya aw ta ahadin minkum min alga'ibi ko kuma dayan ku yazo daga bayan gari aw la mustumun nisaa ko kuka shafi mata falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba ko nufi bagire mai tsarki ku timama da shi wamsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokin ku da shi وأيديكم دهنا ينكو إن الله كان أفواً غفوراً حقيقة الله تعالى كان تشمي يوان أفواني هم من يوان غفران ومن سبحانه وتعالى ينا هنا باين سقسان تسول صلى الله عليه وسلم تشمي وننا تشمتا كي دعوبانه تعالى يدي نهارم تشنجيا فرقو متاكين فرقو دعوبانه تعالى يدوكا wasu malaman suna gani matakai hudu aka yi fadan Allah min samaratin nakil wal anabi tattakiduna minhu sakaran wa rizqan hasana da Allah yake daga ainihin samaratin nakil wal anabi amfani na dabino da inibi kuke roƙon maye sai Allah ya ce wa rizqan hasana da kuma azziki mai kyau anan mayan Allah bai kira shi mai kyau ba daga nan suka fara fahimtar cewa harka ta giya ba abu ne mai kyau ba to daga baya kuma sai ubangi ta'ala sai ya ƙara fito da abu yas'alunaka anil khamri wal maisiri Allah yace qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min nafihima Allah yace suna tambaye ka dangane da giyar caca ka ga musu fihima ithmun kabirun a cikin su akwai zunubi mai girma amma wa manafi'u lin nas akwai kuma amfanuwa ga mutane amma sai Allah yace wa ithmuhuma akbar min nafihima laifin da zulubin yafi girma akan amfanin su to kaga daga nan ma sai wasu suka ƙara janye wa shan giya to wannan shine mataki na uku shine a har aka haramta a shata a lokacin da aka kusanci yin sallah Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda kamar yanda a ruwaya din take cikin sunan Tirmidhi da cikin sunan Abi Dawud a Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda yake cewa sana'a lana Abdurrahman ibn Auf ta'aman sai Abdurrahman dan Auf Allah ya ƙara masa yadda yayi mana abinci fada ana wasaqana min al-khamr saboda haka ya gayyace mu bayan an ci abinci shayar da mu giya saboda Allah bai haramta ta ba shi yasa a lokacin da wannan aya da muka karanta ta cikin suratul baqara ta sauka Umar Allah ya ƙara masa yadda yake roƙon Allah Allah ka sanya mana tsami mai warkarwa dangane da giya to tunda ba a haramta ta ba wasu ba su daina sha ba yace ya aikata yi mana abinci ya gayyace mu kuma sha da mu giya yace fa haka zatul kamar minna daka giya ta kama mu wa hadaratus sala kuma salla ta zo yace fa qaddamuni ko fa qaddimuni sai aka gabatar da ni Ali ibn Abi Talib sai zama shine wanda gabatar zai wa mutane limanci yace fa qara qul ya ayyuhal kafirun da yazo sai karanta qul ya ayyuhal kafirun sai ce ma a'budu ma ta'budu amma wa nahnu na'budu ma ta'budu sai ce ba ma ba na bauta abin da kuke bautawa wa nahnu na'budu ma ta'budu mu muna bautawa abin da kuke bautawa sai ubai yace sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara sai Allah yace ya ku masu imani kada ku kusanci sallah a halin lokacin da kuke cikin maye to ita kanta wannan ayar aya ce mansuka ita ma an shafe ta sai daga baya ubangi subhanahu wataala ya haramta shan giya baki dayanta Allah ya haramta baki dayanta kisa lokacin da aka saukar da haramcin shan giya baki daya
manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Umar ya karanta masa. Sayyidina Umar yana ci wani suka fara ci ya fara cewa inta haina ya rab inta haina ya rab. Ubangiji subhanahu wataala ya haramta ta haramta ta har abada. Allah ya ce innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yusaddukum an dhikrillahi wa an salah. Allah ya ce fa hal antum muntahun zaka dinga intahaina ya rab intahaina ya rab. Allah ta'ala ya ce kadai dai giya da tata da kibau da ake jefa na tata min amali shaytan tana daga aikin shaytan. Allah ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Kadai dai shaytan yana nufin ya afkar da gaba da kiyayya a tsakaninku ta hanyar shan giya. Dan in mutun ya sha giya zai ci mutuncin wani bai sani ba, zai wani rutse bai sani ba, wannan zai haifar da gaba da kiyayya. Haka nan caca za a yi caca a tashi da rigima an cinye wancan an yi kaza, da haka kawai gaba da kiyayya take hadawa kuma tana toshe mutane gabaran ambaton Allah, sannan tana hana mutane zuwa yin sallah akan lokacinta. Shi sa ƙarshe Allah ta'ala yace fa hal antum muntahuna shin kun daina. Sabban manzalar ka dinga cewa mun daina ya Ubangiji mun daina ya Ubangiji. Shi sa a lokacin hadisin Anas ibn Malik Allah ya ƙara masa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi shela cewa Ubangiji ta'ala ya haramta shan giya. Anas ibn Malik ce sai gashi duk wani kwari na Madina cike yake kawai da giya ana kwararar da ita. Saboda sabon manzala suna da tsantsar biyayya ga manzala, ba maganar to bari mu karasa. A'a, manzan Allah ya ce Allah ya haramta sai aka mu zubar da ita kawai. Kawai akwai tulu da talka ta giya, kawai sai a kwance bakinsa, kawai sai ya tsaya duk titinan Madina ya zama giya ce kawai. Har ma akwai giya ta marayu a gidan Abu Talha, dan a daidai lokacin ana gidan Abu Talha ma ana shan giyar, tunda shi ana tsan gidan ne. Tama suna jin wannan shelar har ta marayu din aka ce da manzan Allah za a zubar da ita, manzan Allah ya ce a zubar da ita. Wannan ke nuna cewa idan giya ta zama giya ba za a maida ta kal ba, dan da za a yi maida ta kal to da waccan ta marayun da manzan Allah ya ce a maida ta kal, amma manzan Allah ya ce dukkanin su a zubar da su. Sai gashi kawai ana kwararar da giya, sai gashi titin Madina babu komai sai giya. Kaga duk da akwai cutuwa wajen a zubar da ita akan titin, to amma mafsada din ajiye ta yafi mafsada din zubar da ita. Shi sa aka yadda a zubar da ita da bata titin domin ajiye ta a sha yafi bala'i akan zubar da ita din. To daga nan giya ta zama haramun ce ila kiyamus sa'a. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace dukkanin wanda ya sha giya a nan duniya har ya mutu bai tuba ba, to ba zai sha giya aljanna ba. Allah ta'ala ya tsare mu, tunda Allah ta'ala ya tanadar wa duk wanda bai sha giya a nan duniya ba, Allah ya tanadar mai giya aljanna. Wa ana hamru wa ana harun min khamrin, Allah ya ce ladzatan lisharibin, akwai korama ta giya a aljanna mai dadi ga masu sha. Shi yasa a wani gurin Allah ya ce la fiha ghaulun wa la ta'sil, babu wani abun mai, babu tinele a cikin ta, babu cin mutunci, babu zunubi a cikin ta, giya ce mai dadin sha. Allah ya tanadar wa mutane yan aljanna, Allah ya sa muna ciki. Shi yasa duk wanda yake sha a nan bai tuba ba, to sai ya dau waccan ka'ida ta malamin usul, man ta'ajjala shay uqiba bi hurmani, duk wanda ya gaggauto wani abu wanda an ajiye mashi to sai ayi masa uba ta hanyar haramta masa abu. Kaga tunda Allah ya tanadi giya aljanna ga yan aljanna, Allah ya sa muna cikin su. To idan mutum ya gaggauto da ita sha a nan duniya kuma bai tuba ba har ya mutu, sai a haramta masa ta aljanna. Amma kuma wannan fa baya nuna cewa ba zai shiga aljanna ba, dan kanka ce dan giya ba zai shiga aljanna ba. A'a, in dai musulmi ne zai shiga aljanna, sai dai ko da ya shiga aljanna ba zai sha giyar ba. To kuma dan aljanna ai duk abin da ya buri zai samu, alaysa kadhalik? To sai malamai ka ce eh, shi ba zai sha'awata bane ba. Kaga dai an samu tawaya ko yanzu a nan duniya, a ce ga wani mutum ana samun irin wayannan, shi kawai baya jin kanshin man shanu, ka bai ma san dadin sa ba, amma tawaya ce ko ba tawaya bace? Tawaya ce. Da haka wannan aya din mansuka ce. Wannan shine mataki na biyu ko mataki na uku na haramta shan giya. Allah ce kakku ku masu imani, kakku kusanci sallah wa antum sukara, a lokacin kuna halin mai. Shi sa Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullahi yace wannan zai iya yiwa ma ubangiji subhanahu wataala yayi musu wannan hanin ne domin ubangiji ta'ala ya hala su shan giyar baki daya domin idan aka ce kada a sha giya din kar a kusanci sallah ana halin mai to in ka duba lokutan sai dan ba za a sha giyar ba idan aka ce an yi sallah asubahi ba za a sha giya sannan ba dan lokacin fita mai gona lokacin zai tafi gona mai kuma sana'a lokacin zai tafi sana'a in kuma kace tsakanin azhar da la'asar da wuya a watsake zuwa sallar la'asar la'asar zuwa magarba da wuya a watsake magarba zuwa isha ma da wuya a watsake shi sai ce la'alla anan kawai ubangiji subhanahu wataala yana so ya haramta musu shan giyan ne baki daya kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimuna kaga na umarni ake maka kai tattali kai tattali ka dawwamo dan da'a ga Allah har ka mutu akan haka yace kamar haka ne da aka ce ka kusanci sallah kuna cikin bayi kamar na ga su tattali kenan ya zama ba sa cikin bayan a iya tsawon rayuwar su baki daya a lokacin da za su yi sallah da ma lokacin ba za su yi sallah ba sai Allah ya ce ta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa kenan da wannan dai mutu yake watsakewa shine mafi kyawun lokaci ko kuma shine haddi na mai idan mutu yana cikin maye kenan bai fita ga maye ba har sai ya zama ya san abin da yake faɗa shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda hadisin cikin Sahih Bukhari da kuma cikin Sunan Nasa'i da Musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan as'alukum huwa yusalli idan ɗayanku yana sallah sai kama gengedi manzo Allah ce falyan sarif falyanam hatta ya'lam ma yaqul sai manzo Allah ce tafi yi bacci har ya san me yake faɗa isa yazo a wata ruwaya din manzo Allah ya ce fala allahu yadhhabu yastaghfiru fa yusubba nafsuhu idan yana cikin gengedin nan wada ila yana dauka cewa shi neman gafara Allah yake kuma ta ila tsine yau kansa yake yana ta zagin kansa aje ga yake nan ba a bukatar mutum yin ibada lokacin da baya sanin me yake faɗa koda bacci ne isa Allah ta'ala yace hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa kaga wannan ke nuna cewa a lokacin da mutum yake cikin maye to duk wani abu da zai wannan abin a shari'a ba a daukar sakan wani abu da mutum yana cikin maye zai saki matarsa bata saku ba da mutum yana cikin maye zai sallah wannan sallah bata yi ba da mutum yana cikin maye zai kaza ba zai dau hukunci ba saboda ni saboda baya cikin hankalinsa Allah ya ce hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa sai Allah ta'ala ya ce la junuban illa adiri sabilin haka nan ko mai janaba anan magana ta mai janaba malamai suna da maganganu guda biyu shin mai janaba ba zai shiga masallaci bane kwata-kwata ko ko mai janaba ba zai sallah bane idan mai janaba ba zai shiga masallaci ba ake nufi to sai zama aya kenan ta hana in mutum yana da janaba ya shiga masallaci idan ko ba maganar shiga masallaci ake ba maganar sallah ake sai zama mai janaba ba zai sallah ba dama wannan bilil jima'i babu sabani mai janaba ba zai sallah ba sai yayi wanka ko kuma abin da yake tsaya a matsayin wanka din sai ya zama kenan zai iya shiga masallaci ya zauna wannan matsala ce ta malamai sun saba a kanta kuma an nuna mun lokaci yayi da haka nan zamu tashi insha Allah ko bai ba lokaci yayi ko to nan zamu tsaya insha Allah sai in Allah ya kai mu gobe anan zamu dora da Allah Allah ta'ala ya datar da mu wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin